Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 4 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai.
To Maryam babban majalisar dokokin Russia ta kada kuri'a yau Talata akan mayar da yankuna hudu na kasar Ukraine a matsayin wani bangare na kasar Russia. Wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da kawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi. Kasar Korea ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar Japan a wani yanayi da ba ta taba ganin irinsa ba tsawon shekaru. Lamarin da ya sa Tokyo ta kwace wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a shari'ar dan kasar China nan da ake zargi da kisan wata matashiya mai suna Omita a Kano. Babbar kotun jihar ta Kano a Najeriya ta buƙaci ofishin jakadancin kasar China ya samar masa mai fassara don tabbatar da ya fahimci muhawarar da za a yi a zaman shari'ar.
Duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga tsari na kashi 36 karamin kashi na 6 a da ba da a cikin baka cewa dole ne a kawo shi kotu. In an kawo shi tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa malaman makarantun sakandare a ƙasar Kamaru sun fara yajin aikin sai baba ta gani, sai dai an gwamnati ta biya su kuɗaɗen da suka ce suna binta. Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da gwamnatin Amurka ta yi wa gwamnatin ƙasar Ghana akan ta inganta matakan da suka dace domin shawo kan matsalar haƙar madadinai ba bisa ƙa'ida ba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babbar majalisar dokokin Russia ta kada kuri'a a yau Talata akan mayar da yankuna hudu na kasar Ukraine a matsayin wani bangare da kasar Russia. Wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da kawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi, wanda babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske na tashin hankali kuma ya saba wa doka. Karaman majalisar dokokin Russia ta riga ta bada amincewarta kafin Russia ta shirya abin da take ikirarin zaben raba gardama akan mamaye yankuna hudu na kasar Ukraine da sojojin Russia suka yi. Ukraine ta ce an gudanar da zaben bisa tursasawa jama'a ne, don haka ba shine ra'ayin al'ummomin da ke zaune a yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da kuma Kherson ba. Guterres ya faɗa a makon da ya gabata cewa mamaye bangaren wata ƙasa ta hanyar yi mata barazana ko tilastawa ya saba wa ka'idojin da aka gina majalisar ɗinkin duniya a kai da kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Yayin da Russia ke ikirarin ci gaba da mamayar, sojojin Ukraine suna ƙara samun nasara ta hanyar kai hare-haren martani a wurare da ke hannun Russia. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na cikin daren jiya Litinin cewa sojojin Ukraine suna ƙara samun nasara. Ya ce sojojin sun kwace wasu garuruwa da dama ba tare da wani ƙarin haske ba. Kasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar Japan a wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru. Lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata. Babban sakataren majalisar zartarwan Japan Hirokazu Matsuno ya shaidawa manema labarai cewa an harba makaman ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin kasar Japan bayan mintuna 22. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tomadalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Babbar kotun jihar Kano a Najeriya ta buƙaci ofishin jakadancin ƙasar China a Najeriya ya samar da wanda zai rinka yi wa Mr. Geng Chunrong tafinta a yayin shari'ar da ake tuhumar sa da kisan Umu Kulsum Sani Buhari kimanin makonni biyu da suka gabata. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana dangane da zaman kotun na yau.
Gwamnatin jihar Kano ce ke tuhumar Mr. Frank Geng da kisan gilla ga Umu Kulsum Sani wanda aka fi sani da Ummita. Mr. Geng mutumin kasar China da ke gudanar da harkokin kasuwancin sa a nan Kano ya kasance daya daga cikin samarin Ummita. To amma wani dalili da ba kai ga fayyace cewa ba ya kai shi ga hallaka budurwar tasa Ummita a gidan mahaifanta ta hanyar caccaka mata wuka a kirjinta a daren ranar Lahadi 17 ga watan jiya na Satumba, al'amarin da ya sanadiyar mutuwar ta nan take. Da fari dai an gurfanar da shi ne a kotun magistrate ta Kano da ke Norman's Land, amma saboda rashin hurumin sauraron irin wannan shari'a aka mayar da batun gaban babbar kotun Kano da ke Mila Road a birnin Kano. A makon jiya ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ta so fara sauraron shari'ar, sai dai saboda rashin lauyan da zai kare Mr. Geng, kilas ta sanya aka dage zaman shari'a zuwa talatar nan 4 ga wannan wata na October. Kodi ke lauyoyin bangarorin biyu sun bayyana a kotun a wannan karam, amma a yau din ma ba a kai ga fara shari'ar gadagadan ba, saboda lauyoyin musagan da ake tuhuma da kisan Ummita ya roki kotun ta bada umarnin samar da mai tafinta ga wanda yake karewa la'akari da cewa turancin da yake iya magana da shi bai kai ya kawo ba.
Duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga tsari na kashi 36 karamin kashi na 6 a da ba da a cikin baka cewa dole ne a kawo shi kotu. In an kawo shi tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta, sannan yana da dama a ba shi dukkanin wani abu da zai taimake shi wajen kare kansa, sannan yana da dama kuma a kawo masa interpreter ko tafinta wanda zai fassara masa wannan shari'a da ake yin ta a gaban kotu. A rubuta wa embassy din China su bada mai fassara wanda guni ne a harshen Chinese na kabilan Mandarin. Yawwa, ana neman Chinese wanda yake Chinese amma na Mandarin.
Barista Dan Azumi Abdullahi kenan lawin da yake kare Mr. Frank Geng wanda ake zargi da kisan gilla ga Umu Kulsum Buhari wato Ummita. Barista Lawan Musa Abdullahi babban attorney na Kano kuma commissioner shari'a da ke jagorantar lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa,
to dama tun farko gaskiya mun riga mun rubuta muna neman a turo mana da wannan mai fassara din tunda abu ne wanda kundin tsarin mulki ya faɗa. To wannan shi yasa mu ma muka ce to dama mun riga mun fara daukan matakin, kuma dalilin da yasa kenan aka daga sati uku, mun ba dan haka ba da a ce an ci gaba sati ɗaya kawai za a ci gaba, amma ana samun shi wannan mai fassara ina tabbatar muku a kankanin lokaci da yadda Allah za mu gama wannan shari'a.
Yadda alƙalin kotun mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ya amince da waccan bukata ta lauyan ɗan China, kuma ya buƙaci ofishin jakadancin ƙasar China a nan Najeriya ya samar da mutumin da zai rinka aikin tafinta a yayin shari'ar domin Mr. Geng da ake zargi da wannan kisan gilla ya rinka fahimtar muhawara da za a rinka yi a zauren kotun. Daga bisani alƙalin ya dage zaman kotun zuwa ranar 27 ga wannan wata na October domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwai, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da ayarin motoci da ke dauke da muggan makamai ke bi cikin jama'a a babban birnin kasar Burkina Faso a safiyar ranar Lahadi, sabon shugaban mulkin sojan kasar Captain Ibrahim Traore ya bayyana fuskansa na matasa daga cikin wata motar sulke. An ga ɗan shekaru 34 sanye da kayan soja da jar hula yana murmushi yana cira hannu, yayin da masu kallo kuma ke marhabi, wasu kuma suna cira tutocin kasar Rasha. Traore, karamin jami'in soja wanda a kwanakin baya yake gudanar da wata rundunar soja a wani karamin gari da ke arewacin kasar, ya bayyana a idon duniya tun bayan da shi da wasu gungun sojoji suka hambalar da shugaba Paul Henri Damiba a juyin mulkin ranar 30 ga watan Satumba. Ba a san komai ba game da Traore da abokan aikinsa waɗanda tun ranar Juma'a suka ba da sanarwa da dama ta gidan talbijin na ƙasa dauke da bindigogi da harsashai da abin rufe fuska. A wata hira da yi da gidan rediyon Faransa a jiya Litinin, Traoré, wani soja da ya yi yaki a fagen daga da masu ƙaifin kishin Islama a arewacin ƙasar, ya dage cewa ba zai daɗe da riƙe muƙamin shugaban ƙasa ba. A ƙarshe, a yau Talata an gudanar da shari'a akan wani tsohon ma'aikacin gwamnatin Australia da ake zarginsa da yi wa wata abokin aikinsa a majalisar dokoki fyaɗe. Ana tuhumar Bruce Lehman da aikata laifin yin lalata da Brittany Higgins ba tare da amincewarta ba, wanda ta ce ya mata fyaɗe a cikin ofishin tsohuwar ministan tsaro Linda Reynolds a cikin watan Maris ɗin shekarar 2019. Ana sa ran za a kwashe makonni 4-6 ana shari'ar. Lehman da ya ki amincewa da tuhume-tuhumen ka iya fuskantar hukuncin zaman shekaru 12 a gidan yari idan har an tabbatar da laifin a kansa. Wannan labarin na daga cikin labarai da dama na zargin aikata laifukan lalata da ya addabi gwamnatin Prime Minister Scott Morrison a bara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Malaman makarantun sakandare a ƙarƙashin tutar haɗin gwiwar ƙungiyoyin OTS da OTA da kuma ƙungiyar malaman SECA sun fara yajin aikin sai baba ta gani a jiya Litinin 3 ga watan Oktoba, suna neman gwamnati ta biya su wasu kuɗaɗensu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malaman makarantun sakandare sun yi kirar da jajircewar gwamnati da karya alƙawuran da ta ɗauka. Suna da'awar biyan albashinsu bayan shekaru da yawa na jinkiri, don haka ne suka yanke shawarar yin yajin aiki sai baba ya gani. Matsalolin malaman sakandaren biyu ne. Na farko dai ya shafi bashin da malaman suke bin gwamnati sakamakon jinkiri da aka samu wajen biyan albashi. Shekaru da dama da suka gabata ba a biya malamai albashin da aka ɗau alƙawarin biya kai tsaye da zarar sun fara aiki ba. Hakan yakan sanya jinkiri shekaru 5 ko ma 10, in ji wasu daga cikinsu. Muntari Hamisu, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana bakin cikinsa a muryar Amurka.
Gwamnatin Kamaru ba mai cika alƙawari ba. In kai la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara ɗaya biyu har zuwa 5 wa'insu ba a fara so mu biyan su albashi ba. In ma an fara za ba su kaso 2/3 ko kaso 1/3. Dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba, kuɗinsu ga baki ɗaya ake biyan su. In ma sun so mu aiki wani ƙarin girma ya same su irin na shekara 2 da ake ƙarin girma kaɗan, wannan ƙarin girman ma gwamnati baya ba su kuɗin da ya kamace su. Kuma su ne suke tarbiyyantar da yara waɗanda su ne manyan gobe, su ne za su shugabanci ƙasa a gobe.
Abu na biyu kuma akwai wani mataki da aka tsara kuma aka sanya hannu tun daga shekara ta 2000, wanda kawai ake jira a fara aiwatar da dokar aiwatarwa, wanda ke kare matsayin malamai kuma ya kunshi fa'idoji da yawa wajen taimakawa malamai na jin daɗin rayuwarsu da kuma aiki a cikin yanayi mai kyau. Muntari Hamisu ya ƙara da cewa,
ka duba kundin aikin malamai, wato special status na malamai, har yau gwamnati ta kasa ta tsaya ta ga cewa ana aiki da wannan takarda wanda shugaban ƙasa ya saka hannu a kai. Me yake faruwa? Shin domin an raina malamai ne, ko kuma su ana ganin su sune na can baya soja daga ya samu ƙarin girma ana bashi kuma ana bashi kuɗinsa? Me isa ka duka sauran ma'aikatan su ake bin aikin su, ake musu gyara, ake saka su a cikin abin nan na nishaɗi, amma malamai su ake barin su a baya? Saboda haka wannan yajin aiki da malamai za su yi abu ne mai kyau. Ni kaina malamin makaranta ne, kuma ina goyon bayan wannan abu 100%. Gwamnati ta shiga tayinta.
Ƙungiyoyin OTS, OTA da kuma SECA sun kuma yi kira ga malaman sakandare da kada su shiga duk wani biki da ya shafi ranar malamai ta duniya, musamman wato ranar Laraba 5 ga watan Oktoba da muke ciki. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan, yayin da haƙar ma'adinai ta ɓarauniyar hanya ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar Ghana, Jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia E. Palmer, ta gana da sarakunan gargajiya na yankin Ashanti, wato ɗaya daga cikin jihohin da hakar ma'adinan ta janyo illa sosai. Ms. Palmer ta buƙaci gwamnati ta inganta matakan da suka dace domin shawo kan wannan matsala. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam daga birnin Kumasi ya hada mana wannan rahoton.
Ghanaians must be aggressive in fighting and enforcing regulations that you do have.
Wannan ne tsokacin da jakadiyar Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar yayin ganawar su da sarakunan karkaren al'adan Ashanti a inda take jaddada muhimmancin daukan matakan da suka dace domin dakile matsalan hakar ma'adanan da ke ci gaba da gurbatar ruwan sha tare da alfanun gonaki musamman koko a kasar Ghana. Jakadiyar Amurkan ta ci gaba da cewa,
indeed they're wreaking real environmental havoc on your rivers.
Ko shakka babu hakar ma'adanai dinnan na gurbata muhallin ku, musamman ruwan sha yana tasiri akan koko din ku da alfanun gonakin ku. Wannan duk zai mummunan tasiri akan tattalin arzikin ku muddan ba a dau mataki akai ba, jita.
And stop illegal mining.
Jakadiyar Amurka din ta kara da cewa wata tawaga na sashen kula da albarkatun kasa a majalisar dattawan Amurka ta iso Ghana tare da tattaunawa da sarakunan gargajiya da mai alfarma sarkin Asanti game da hakar ma'adinai ta barauniyar hanya. Shi ko mai alfarma sarkin Asanti na Otumfo Osetutu, sarkin karkarin al'adan Ashanti, ya dora alhakin wannan matsala bisa jami'an gwamnati musamman shugabannin gundumomi a inda yake cewa gwamnati ta dau matakai take har da dukkan dakarun soja da yan sanda domin hana hakar ma'adinai din nan, amma har ila yau ba iya an magance matsalan ba. Duk da cewa ana fama da matsalar rashin sana'a a kasar, kamata yayi da a dau matakin shawo kan wannan matsala. In ana hakar ma'adinai a wata gunduma kuma gunduman na da babban jami'in gwamnati tare da majalisar tsaron gunduman, waye kamata a dora alhakin wannan aiki a kansa? Ko shakka babu masu kula da
gunduman. And you tell me we don't know who is that?
Na tuntube shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu hakar ma'adinai a kananan filaye a jihar gabashin kasar, amma a hukumance Malam Muhammad Amawu, a inda yake cewa shugaban kasa na kokari amma wasu jami'ansa ke yi ma wannan mataki zagon kasa.
Yes, akwai willing presence sun yi amma ɗan bayan ba su da niyya. Shugaban kasa ya yi batun shi sa'annan manyan sarakan Ghana su DC da MMDC yawayawansu su ne ba sa bari a yi yaki da ƴan galamsey. In ka duba ba abin da ke tafiya, ko da lansisinka mai lansis bai yi mining wani district da wani district assembly ba su ba da hanya ba ka gajiyawa ko da lansis. To ya za a yi wanda bai da lansis ya yi yana yi yana bata ruwa ana dai illegal mining kamar da mu duka muke batu? Wannan DC ba su gani ba.
Ko shin akwai mafita bayan wannan mataki da ake ci gaba da ɗauka? Shugaban masu hakar ma'adinan na ganin yan jarida tare da masu aikin hakar ma'adin a hukumance sun ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala.
A bari gidan rediyo da yan talabijin haka so cike da mu ƴan small scale mining don mu abin ta shafa too much. Don wani abin faru duka kaga a zo kan small scale mining za a ba da small scale mining lances one ba illegal ones. Wasu suna faɗi suna ta manyan small scale ana kuro.
Gwamnati dai ta ce matakan da take ɗauka na tasiri musamman wajen tsaftace ruwan sha da dai sauransu.
Focuses on land reclamation and reforestation or revegetation.
Akar ma'adinai ta barauniyar hanya na ba da gudunmawa wajen gurbata muhalli abinda ke barazana ga ruwan sha tare da tattalin arzikin ƙasar Ghana da bi da sanadaran da ake amfani da su na gurbata koko din kasar da ke dogaro da ita wajen samar da kudaden shiga. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, reshen jihar Bauchi, Muhammad Jula Adamu, kan irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta. Ga dai ci gaban tattaunawar, inda Abdulhab ya fara da tambayarsa kamar haka.
To amma ita gwamnatin ne take wato zaburar da jama'a take son ganin sun shiga wannan harka na noma don saboda a samu sana'a da zaman to an samu abun dogaro da maciyar da kai da kasa gabaki da
wannan shine ainihin shirin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ainihin gwamnatin Federal Bank wanda suka dauko yan turawa da kasashen waje domin su gwada mana yanda ake fangula da yanda ake tona rijiya da yanda ake shuka ta da yanda ake ainihin kasasa ta kai kyau a dan guri kankani ka samu abu mai kyau wannan duk Central Bank ta yi mana iya wannan kokari da ainihin shugaban kasa sannan kuma an samu shawaran gwamnati da su ake noma a gurin su kamar munan da muke goci kaga mai girma gwamna Bala Muhammad Kaura gaskiya shi ma ya bada gudunman sa sosai a game da lalle yana son ma noman da suke karkashin sa a jihar sa kowa da ya saban to ya karbi wannan shirya na gwamnatin tarayya ayi noma a dogara da kai kar a zai ana ta wani yawace yawace wannan duk ai an taimaka mana akan wannan hidimar
to yaya wani shawara zaka bayar ganin dai cewar noman nan shine abinda aka tarar kuma shine ake idan za a tankari noman shekara mai zuwa
eh shawaran da zan bayar ainihin masu bayarwa da masu karba ainihin masu karba su zo da kyakkyawan niyya da nufin za su karba ne don su yi noma ba don su sayar wa 'yan kasuwa ba mutum ne zai zo maka da babbar riga da ado da komai ta ka dauka yana da hekta 30 a jiya in ya zo ka bashi bayan da ka iya da shi sai a sai sai ka samu ka je kallon gonar ma baka same ta ba eh to kaga yanzu akwai kamar su wannan kungiyar wai akwai yankari association menene mun ba su kaya kamar da na gama kwanakin ba na hekta 59 wanda muna expecting kayan miliyan 8 da wani muka ba sun ba da buhu 8 mun musu magana sun je sun yi karar mu a kotu akwai wayansu yan Bagadad motor su ma mun ba su kaya kimanin na mutum 10 su ma musu magana har da karar mu kotu daga baya a gurin lauya aka je aka gano cewa suka ba mu baki to har yanzu su ma ba su samu ko mu gudu a gurin su ba to kaga irin wannan duka muna so a samu irin wannan gure-gurbi duka a jajjara magana mutum ya karba don yi don bunkasa kasa da abinci kamar yadda gwamnati ta tsara to wayannan irin su ne suke dan kakkare abubuwan sun shigo da wata niyya na manufa kai ne kai za ka gwada mutum kai waye ne ka karbi kayansa ya zo ya maka magana shi ma kayan nan ba naka na wanda wani bane na gwamnati da ya maka magana a dawo da shi a sake ba wa'ansu masu amfana ka tashi dibi-dibi ka je ka yi karansa a kotu kaga bayan da ka iya da mutum
wato abin da ya bata tafi ta bar gefe ba su ma manoma da laifinsu ita ma gwamnati saboda rashin samar da kaya a kan kuɗi suna da nasu laifin
ke ba zan iya ɗora gwamnati masu kawo mana kaya laifi ba zan ɗora musu laifi ba
sai su wane ne suke da izinin shigo da kayayyakin nan
izinin shi ne Central Bank su kuma ka san abinsu akwai tsari wanda sai an cika wannan takarda an cika wannan takarda a garin daukar lokaci a cika wata takarda shi ne zai jawo letting su kuma za su ɗauki kaya su baka ba tare da an yi firsi duwa yadda tsarin su yake a comfortable a takarda ba shi ne kawai
to kamar ka ce wasu ma sun kai ku kara sun kai ku kara a wani dalili
dalilin mun haɗa su da civil defense cewa su karɓa mana kayan da suka karɓa wurin mu ma mu yarwa inda muka suka ba mu
wato an taimaka musu ne su kuma shi suka ki yin amfani da abin da aka ba su din da wato hanyar da ya kamata
yau da hanyar da ya kamata an je duba gonakin su babu gona mun je da Central Bank an dauki motar cifi an je an duba ba a ga gonan ba kuma suna ta cewa ai ko sauran buhu ba ba su ba to kai da baka da gonar ba an buhu 30 ne ma rage da ka dawo da wancan yin mana wannan kai ba yi kai ba
wasu mutane ma suna ganin kaman kuwa ba bashi bane kaman kyauta ne ba za su ga
kyauta bala kauran boci shine yake kyauta shine yake raba motoci da babura wannan kyauta ne ba bashi bane ka gane duk lokacin gamman da yaje zai kira wayanda suka dace aka sa sunan su ya ba su mota ya ba su babura to wannan kyauta ne na gwamnatin jihar Bauchi wannan ba mai cewa ka dawo da shi
na kaman kayayyakin gonan da aka ba su kun ba su iri kun ba su injina da dai sauran abubuwan don su yi noma to wajen biya ya zama to gashi matsala suna ganin kaman fa kyauta ne
suna ganin kaman kyauta ne amma kuma anan gidan aka yi lancin din ai aka tabbatar da cewa da kwamishina na gidan gona da ainihin mutanen Central Bank aka tabbatar cewa tallafi ne an baka ne kana so ka yi noma baka da karfi an baka ne don ka kara karfi generator baka da shi an baka iri baka da shi an samu mai kyau an baka ai tallafi ne aka yi maka don ka dawo da shi ba an ce an ba kyauta bane inda kyauta ne wani ta karya wani a garin Karba to dan ba da za a zo wani kyauta kai ba zagin gwamnatin kai ba ko ba kai a hanaka yo in bashi ne ko inda ce shi ba ruwanka da bashi
to ko ba dade ko juma da yau ne da za su biya ko
ana biya in ba biya duniya za a biya lahira kinda ba yafe mana akai ba ai kuma ta kadan cewa an yafe wa inda aka ba su ba wannan shugaban kasa ne ke da wannan iko da yan majalisan sa amma ba mu da wannan iko
masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin sai zuwa madadin shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya reshen jihar Bauchi Muhammad Jula Adamu da kuma wakilin mu a Bauchi Abdulhab Muhammad sai kuma Jul Leather Station da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
a kaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sile da Malam Musa dan Malam mai wankin hula jihar Jigawan Najeriya suka ce siyasa dai ba yaki bace dan haka ya kamata mutanen ƙasar mu Najeriya su yi taka tsantsan wajen bin ƴan siyasar da za su dora mutum a mummunan hanya domin biyan buƙatar kansu don haka mu kauce wa bata goben domin gyara goben wani sabili da daban ga siyasa abu ne mai kyau da ƴan siyasa ƴaƴansu zaka gani a gaba sai sakon Naziki Ibrahim Rugar Malam Shagari da Faruku Mahe Karago Sakkwato kuka ce a yau mun shigo filin ne domin yin kira ga ƴan Najeriya kaf ya kamata mu manta da rashin cika alƙawarin ƴan siyasa mu fito mu zabi wanda muke gani ya dace domin idan kai noma shekarar bana ka fadi watakila badi idan ka sake yi zaka samu gagarumin riba ga haka masu cewa ba za su fito su zabe ba ya kamata su sake tunani ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya kace hakika ce ce kucin da ake yi akan rashin lafiyar dan takarar shugaban kasa gargashin jam'iyyar APC Bola Tinubu bai zo mana da mamaki ba ganin yadda shekarun dan takaran suka ja da yawa fatan mu shine Allah ya zaba mana shugaba na gari amin ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Malam Hussein Dangote Karasuwa tare da Baba Gani Alhaji Luciya Wacakal daga jihar Yobe kuka ce dan Allah ku ba mu dama mu jajantawa al'umma garin Gashuwa da ma ƙauyuka da ke kewaye akan mummunan ambaliyar ruwa da suka fuskanta wanda yanzu haka ruwa ya laƙume gidaje dan haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da masu hannu da shuni da su tallafa musu da abin da ya samu don rage radadi da asarar da suka yi
to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to Maryam Asakaici babbar majalisar dokokin Rasha ta kada ƙuri'a a yau talata akan mayar da yankunan hudu na ƙasar Ukraine a matsayin wani bangare da ƙasar Rasha wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da ƙawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske na tashin hankali kuma ya saba wa doka Karaman majalisar dokokin Rasha ta riga ta bada amincewarta kafin Rasha ta shirya abin da take ikirarin zaben raba gaddama akan mamayen yankuna hudu na ƙasar Ukraine da sojojin Rasha suka yi Ukraine ta ce an gudanar da zaben bisa tursasawa jama'a ne don haka ba shine ra'ayin al'ummomin da ke zaune a yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da kuma Kherson ba Kasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar Japan a wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankuna Hokkaido da Amori da safiyar yau talata babban sakataren majalisar zartarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makaman ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin kasar Japan bayan mintuna 22
To masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wanda ta hada shirin da ma engineer mu last one ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.